أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. وانا مسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من اقول يا الله سبحانه وتعالى دي ساكي حدامو وانا مريشي نلاهدي 21 ga watan رمضان shekara ta 1437 ne hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina, wanda kuma shine 26 ga watan 6 a shekara ta 2016 a lissafin da ake kira miladiya. Kamar kullum a wannan masallaci na unguwar Galadanci a tsakiyar garin birnin Kudu, muna wajunan mubarka da shigowa wannan wuni har yanzu, da kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu tawfiki akan abin da zamu karanta a wannan darasi namu na 21 a wannan wata mai albarka. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Wannan aya wasu malamai suna cewa akwai munasaba tsakanin ambatanta a wannan wuri da ci gaba da bayani akan abin da ya shafi abinci da aka haramta ko ba a haramta ba akan banu Isra'il, wanda shine ya biyo bayan ta. Kafin wannan aya, Allah subhanahu wa ta'ala ya bayanin cewa wanda suka kafirta kuma suka mutu akan kafirci, to da za su bada dukkan abin da suka mallaka. Misali a ce suna da zinare gurgudan cikin ƙasa baki ɗaya, Allah maɗauki ya ce ba zai karɓi wannan a matsayin fansa a gare su ba ko? Yawwa, ma'ana kenan idan mutum yana kafirci to babu abin da za a karɓa a wurinsa ya cece shi. To sai a zo kan muminai kuma ake gaya musu cewa to ku kuma abin da za ku ciyar, abin da zai sa ku samu cikakken sakamako, cikakkiyar da'a, cikakken kuma shiga aljanna, ko cikakken abin da yake shine aikin kirki, shine abin da kuka fi so daga cikin abin da kuka mallaka. Don a nuna wannan, wasu malamai suka ce wannan ita ce munasabar ambaton wannan aya a wannan wuri. Sannan kuma aka ci gaba da kullu ta'ami kana hilal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-taura. Asalin wannan aya akwai kissoshi da yawa da suka shafi ba zan ce sababin nuzul ba, illa tasirin da wannan aya ta yi a zukatan muminai lokacin da aka saukar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za mu ji wasu daga cikinsu. amma kamar yadda muka saba mu bi lafazin ayar yadda take lan tanalu albirra ku mu'minai sune almukhatabun ku mu'minai ba za ku samu haƙiƙanin abinda ake ce ma birri ba albirr arwato daga magabata wasu daga cikin as-salafus salih daga sahabbai irin ibnu mas'ud daga wasu daga cikin tabi'ai amr ibn maimun suna cewa abinda ake nufi da albirr shine aljanna ba za ku samu shiga aljanna ba sai kun ba da abinda kuka fi so wannan fasara kenan wasu malamai suka ce abinda ake nufi da albirr shine al'amalu salih aiki na ƙwarai kamar yadda yazo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa alaikum bisidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr suka ce al-birr anan an yi aiki na ƙwarai wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa sannan wasu malamai suna cewa har yanzu duk abin da yake aikin da'a wanda ba sabo ba ana kiransa shi ma albirr shi yasa har aka shigar da husnul khuluq annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi albirr albirr husnul khuluq wal ithmu ma menene ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas abinda ake nufi da ithm kuma shine dukkan abin da yake sosuwa yake kaikayi a zuciyarka kuma baka son mutane su sani wannan shi ake nufi da ithm duk abin da kake tsoron mutane su san shi to ka kiyaye shi to kishiyarsa shi ake ce ma birri sawa'un ka kira shi husnul khuluq ko dukkan alheri wasu malaman suka ce a dunkule maganar gaba daya a ce albirr shine alkhairul kathir wal ata alheri mai yawa da kuma kyautayi da baiwa da Allah madaukaki yawa mutane buƙatar sanin wannan lafazi ya zo saboda lafazin yadda ayar take lan tanalu albirra dole idan ba a san birrin ba kaga akwai buƙatar ma'ana za a kasa gane ya ayar take don haka akwai buƙatar a san menene albirr in aka ce alkhairul kathir in aka ce aljanna in aka ce da'a aka ce aikin kirki al'amalu salih duk abin da yake ba shine ithm ba duk ya shiga ciki don haka dai alheri mai yawa ba za ku same shi ba wasu kuma malamai suka ce kamalu albirr ake nufi kamalul khair ba za ku samu cikakken alheri ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kun kashe kun bada abinda ko daga abinda kuke so infaqi anan ko a ko ina in aka ce infaqi galibi in muka tashi fassara Hausa mukan ce infaqi shine me ciyarwa eh ciyarwa daban infaqi daban it'ami shine ciyarwa domin ana in an ce ciyarwa ana nufin bada abinci ko eh amma asalin infaqi shine kashewa dukiyar da Allah ya baka ka kashe ta spending shi ake nufi da infaqi ba kawai ciyarwa ba turanci ya fi bada ma'anar guda daya don ko da yake a Hausan ma muna da ita a ce kashewa amma kuma kashewa ma'ana sai ka fito da wata kalmar har yanzu da zata nuna maka cewa ana nufin kashe kuɗi ko yawa duk abin da zaka dauki kuɗinka kai amfani da shi in abin da ya shafi sayan abincin gidanka ne wannan sunansa mai ciyarwa haka tufatarwa ita ma daban ko sayan fili gida da makamantan waɗannan abun hawa abin da 'ya'yanka za su ci da sauransu duk waɗannan abubuwan duk in ka dunkule abin da ake nufin kashe kuɗi to shi ake nufi da spending wato shi ake nufi da infaqi Allah ya sa mun gane to abin da Allah ke gaya mana a nan shi ne lan tanalu albirra ku mu'minai in kuna son alheri mai yawa cikakkiyar da'a ta samu aikin kirkinku ya kammala ku samu shiga aljanna to duk wannan ba zai samu ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai in kuka tashi kashe kudinku ko dukiyarku sai ya zama cewa abinda kuke so haƙiƙanin ƙaunarsa har zuci shi kuka ɗauka kuka bayar to anan za ku samu kyakkyawan sakamako nan ne za ku samu cikakkiyar da'a nan za ku samu abinda kuke so ku samu na lada mai yawa an fahimci wani abu shi yasa malamai suka ce asali da babu infaqi to da wannan mimma tuhibbuna ya zama an ammama shi ma'ana an ya shiga kowanne fili da kowanne fage da sai a ce maka ba za ka samu cikakkiyar da'a ba sai inda kai amfani da lokacin da kafi so sai inda kai amfani da rayuwarka a mafi inda kafi so mun fahimci wannan kaga komai zai shiga amma lafazin infaqi shi ya ƙara kayyade mana ashe maganar dukiya ake an gane abu idan ba haka ba da sai zama komai ya shiga ciki duk aikin ka na kirki ya shiga ciki sai wanda yafi sama sannan za a kalla kuma sai wanda kafi so kuma dama ai a dukiya ne aka fi samun taka su kashi biyu a kowanda kafi so a kowanda kake so a kowanda baka so ko ko da ka gama amfani da ita zaka dauka ka bar riga ce ka gama sawa ka ce wani a karasa wannan to in kana zancen wannan ayar ana gaya maka ne cewa ba za ka samu cikakken lada cikakken alherin da ake so ka samu ba sai idan ka dauki wanda kake so bal wanda ma kafi so ka dauka ka bada ita to a lokacin zaka fi samun cikakken lada kun gane wannan abu to shine abin da Allah madauki ke gaya mana wannan shi yasa shigar da kamal din kamar yadda malam Qurtubi ke fadi yana da muhimmanci domin idan aka ce ba za ka samu in aka fahimci cewa ba za ka samu lada kwata-kwata ba to a kaga akwai matsala in aka ce in ka dauki riga wanda ka gama amfani da ita ka bayar ba za ka samu lada ba ai matsala ce wannan amma abinda ake nufi kamal ba za ka samu kammalallen abu cikakken lada cikakken da'a a ce komai naka ya zama perfect yadda ake so ba to sai idan abinda zuciyarka ta fi so shi ka dauka ka bayar to kun ga wannan ai da sauki a ciki zai zama kenan in ka bada wannan din ka fi samun lada in ka bada na ƙasa da shi ma za ka samu lada ko dai ya dai abin yake daidai gurgudu insha Allah an gane to sai ce hatta tunfiqu mimma tuhibbun ko sai kuma ce wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim duk abinda kuka ciyar ko kuka bayar kai ko kuka kashe min shay'in na wani abu ko wanne iri ne fa inna Allah bihi alim to Allah yana sane da shi in ko Allah yana sane da shi ma'ana zai bada sakamako akai ma'ana babu wani abu da za ku bayar na alheri da zai kubce a ce ba ku ga ladansa ba sai Allah ya nuna muku komai duk alherin da kai za ka bayar min shay'in din nan malamai sun tattauna akan ta bangaren abin da ya shafi min din wace iri ce bayaniya ce ko kuma tabi'idiyya malam ibnu ashur a tafsirin sa yana cewa wanda duk yace bayaniya ce yayi sahau yayi kuskure ma'ana tabi'idiyya ce ma'ana na nufin daga cikin abinda kuka fi so ma'ana daga abinda kuka fi so daga cikin abinda kuka mallaka shine idan kuka bayar to za ku samu sakamako cikakke wasu malaman kuma suka ce a zai iya daukar duka bayaniya din ma'ana li bayanil jinsi to in kuma li bayanil jinsi ce za ta iya ma'anar abin da ake nufi kenan za ka iya bada duk abin da ka mallaka don in tana nufin bayanil jinsi to la ta dullu ala ba'dihi tana nufin gaba daya abin da kuka bayar na duk abin da kuka mallaka to shine za ku samu cikakken sakamako shine malamai suka ce wannan kuwa wata matsala ce daban ko a ce mutum wane ne zai iya bada duk abin da ya mallaka sai irin su sayyidina Abubakar ko ba haka ba shi yasa malamai suka tattauna akan ya halatta mutum ya dauki dukiyarsa gaba daya bayar sadaka ka zauna haka ba komai duka ka dauki da gidan sai ka fito ka nemi na haya ka dauki duk kudin da kake da shi da duk kayan da kai mallaka duka ce ka bayar sai abinda zaka sutura jikinka na wannan rana ko abinda zaka ci na wannan rana ya halatta ai haka malamai suka ce in mun lura da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin za a kasa shi kashi biyu sahihin magana ita ce ga wanda zai iya cikakken dogaro ga Allah ba tare da yaji yayi bara ba ba tare da yayi kaskantar da kansa a gun kowa ba irin su sayyidina Abubakar a gun sai ya halatta tunda an yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana shi duk abinda ko aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ba daidai ne in kuma muka lura da wasu da suka nemi su ba da dukiyar su gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a'a irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas su Abu Lubaba duk sun yi kokarin su bayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku bar ƴaƴan ku su je suna bara daga baya to wannan abun shi kuma abun kallo ne shi yasa malamai suka kalli in ba da sadakan nan tatawu'i ne mustahabbi wasu sai suka hana ma gaba ɗaya suka ce to bai halatta mutum yayi mustahabbi ya bar wajibi ba ciyar da iyalinka menene wajibi ne tufatar da su wajibi ne to ka ɗauki dukiyar gaba ɗaya ka bayar baka samu abin da zaka ci da iyalinka ba da kula da su wannan ka bar wajibi ka aikata mustahabbi to wannan dai yana cikin abubuwan da malamai suka ambata dangane da wannan sai abin da ya shafi mun san kissar Abu Talha sakamakon saukar da wannan aya mai yayi yana da wata gona yana da wani lambu mai dabi ne wajen alqiblar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akwai ruwan dadi a ciki har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan shiga ya sha ruwa ya alwala yana jin dadin wurin ana ce masa bayruha Abu Talha da ya mallaki wannan da ya ji wannan aya ta sauka shine yazo yake cewa ya rasulullahi wannan gaba ɗaya wannan bayruha din nan na dauke ta duk na bayar fi sabilillah gaba ɗayan ta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma dalla da wannan kyauta ma dalla da ita amma da ka sanya ta a ƴan uwanka na jini da tafi duba ku ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi yana lura da abubuwa sosai shi yasa babu mai iya shugabanci irin manzo Allah sallallahu alaihi ya san me zai gudana ka dauki abun ka bayar gaba ɗaya sai ce a'a ka sanya ta ga ƴan uwanka domin ƴan uwa idan su yana kwallafa akan dukiyar ɗan uwansu musamman in akwai masu gado a ciki ko aka dauki abu duk aka bayar kamar an rasa musu wani abu sai su ce a dan me za a dauka ko mugunta aka yi mana dan kar mu samu shi yasa aka mika ta gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam duk da dai wanda ya ba ba dama ba ma magadansa bane dangin sa ne dai akwai alaka su Ubay ibn Ka'ab da Hassan ibn Thabit ya dauka su ya baiwa inda kuma duka sun hadu dukan su sun hadu wajen silsilar nasabar su ga Malik ibn Najjar wannan yana cikin kakansu na gaba gaba wanda sun hadu a cikin sa da Hassan bin Thabit da Ubay ibn Ka'ab da shi Abu Talha wanda Zaid ibn Sahl sunansa al-Ansari yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fitattu ya halarci yaƙin Badar da shi akai bal kafin ma Badar da shi akai bin nan bai'atul Aqaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mutum 12 suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Madina su tattauna da shi akan za su bashi masauki a Madina tun kafin hijira Abu Talha yana ciki Abu Talha har yanzu al-Ansari yana cikin mutanen da kafin ya musulunta Ummu Sulaimin mahaifiyar Anas kafin ta aure shi ya zo neman ta yana son ta ta ce ita ma tana son sa amma kuma ta ce kai kafiri ne ba zan aure ka ba da za ka musulunta da shi kenan ya ce zai musulunta ta ce wannan musuluncin nasa shi ne sadakinta ya musulunta kuma ta aure shi kuma suka zauna har Thabitu yake cewa tunda yake bai taba jin wani sadaki a tarihin duniya wanda ya kai sadakin Ummu Sulaimin daga Abu Talha ba al-Islam yace musulunci gaba ɗaya zama shine sadaki yace wannan ba karamin abu bane yace ba mu taba jin wannan ba Thabit dan Anas Abu Talha al-Ansari maganganun malamai kamar da malam Zahabi yake ambatawa cewa ashhar magana a kansa ita ce ya rasu a Madina a shekara ta 34 kuma sayyidina Uthman ibn Affan shine mai masa sallar jana'iza wasu malamai suna cewa a cikin jirgin ruwa ya rasu an tafi jihadi kuma lokacin da za a tafi jihadi ƴaƴansa suka zo suka ce masa da Allah ka zauna ka hakura mu za mu je mu yi a madadinka ka yi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi da kai zamanin sayyidina Abubakar an yi da kai zamanin sayyidina Umar to ka bar mu je yanzu sai ce a shi inda yana da lai da lafiya sai ya je ya tafi kuma a wannan tafiyar ya rasu amma Zahabi ya ce magana mafi inganci a Madina ya rasu kuma sayyidina Uthman ne ya masa sallah a shekara ta 34 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abun har yanzu yadda tasirin wannan ayar yayi a zuciyar sahabbai akwai Zaid ibn Haritha mun san shi ma daga cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke son su baban Usama radiyallahu ta'ala anhuma Zaid ibn Haritha yana da wani doki yace duk duniya ba abin da ya mallaka da yake sha'awa yake son sa irin wannan doki ya dauki dokin nan ya kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi ma gashi sadaka ce ya bayar dan taimakawa addini kusa shi ma nan mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki dokin sai ya biya Usama dan sa sai ya ce gashi Zaid har ransa ya baci ya dan ji haka dai wani iri sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadakar ka ai Allah ya riga ya karba shikenan doki kuma an ba Usama ya ci kaga wannan duk wata hanya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na maganin matsaloli la'alla da ya ce ya babana yana son wannan abu kuma ya san ina so in gaji wannan sai ya dauke bayar sai Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo masa da kayansa cikin gidansu shikenan ba rikici kuma ladan da yake so sakamakon wannan aya da ta harzuka shi yayi wannan kyakkyawan abu ya samu ladan sa irin wannan an same shi da yawa Ibn Umar radiyallahu ta'ala an sakamakon wannan aya ko in ce kamar yadda Safiya binti Abi Ubaida take cewa tace la'alla sakamakon wannan aya ne Ibn Umar ya yanta Nafi mun san Nafi babban malami ma Nafi maula Ibn Umar da haka ake cewa to har sai da Abdullah Ibn Ja'far yace zai bashi dinare dubu akan Nafi yace a yace amma shi zai yanta shi fi sabilillah ya yanta shi don ya samu wannan lada kawai saboda abin da ka fi so ka ba da shi don Allah to shi kuma Nafi'u yana cikin a cikin bayinsa yana cikin manya-manya wanda yake so sai ɗauka sai yanta shi haka wannan sahabbai suke yi a wajen mu'amalar su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ayoyi sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta takarda shi ma zuwa Abu Musa al-Ash'ari lokacin da aka yi yakin Jalula yace a sai masa wata kuyanga aka sai masa kuyanga mai tsada sai da aka kawo masa ita ce ina take yazo ya ganta kyakkyawa ga tsadar kuɗi ga me sai kawai ya tuna wannan ayar ce lanta na lubir hatta tufiqu mimma tuhibun sayyidina Umar sai ce jeki an yanta ki su haka suke suna jin Allah ya ce wani abu gaskatawa suke sai malam Usaimin yace ba irin mu ba a zamanin yanzu ce mu yanzu daga an matso an ce ka kawo wani abu yanzu ku duba da dai muke don Allah taimakon addini in aka ce ana son a kawo taimako harkar masallaci harkar injin masallaci a sa fetur ka kawo wani abu sai mutum ba wani ba wanda zai kokari ma shi wanda zai dauko ya lissafa galibi abin da muke biyo almajirai bincika ce ake ba su naira 50 ko ba haka ba in ka je gidan mai dama sai mutum ga kuɗin fa da yawa amma sai dauko naira 50 ita ce ta biyo almajiri ko ban ji ba eh auto au kuci ka biyar ce ko to ni na ma wuce ko eh naira 5 ce ma shi ba ba 50 ba to ku duba ku gani galibi ba ma so mu bada dukiya kuma ku duba abinda Allah mulki ya faɗa dangane da abinda yake dacewa da wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yace lan tanalul birra lan fatata abidi ce samsam ba za ku samu cikakken abin da ake so na birri ba har sai kun ba da abin da kuka fi so wannan shine wa'azi kamar yadda yake cewa wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira suna ba da abinci abinci sai ce ala hubbihi me ma'anar ala hubbihi a halin suna so abincin gyararre wanda suke so kintsatse wanda aka hada masa komai da komai ya dauko zai fara ci sai ga wani mabukaci sai dauka biye ba shi sai zauna shi ba komai ya hakura wannan abin da zaka yi da irin wannan niyyar shi fa ake fada shine ba ka samu cikakken abu ba sai da wannan kuma sannan mu duma mu ga Allah madauki da yake siffanta mutanen Madina dama a cikin suratu al-hashr me yace yake cewa walau kana bihim khasasa ko da suna da bukata da tsananin bukata mai kunci wajen abin da za su bayar haka za su dauka su baiwa mutanen yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim shine ma'anar wannan wa yu'thiruna ala anfusihim suna fifita wasun su akan kansu walau kana bihim khasasa ko suna da ko suna da bukata kana da bukata kana san abunka yanzu zai iya wanda yanzu dinkin sallar ran sal ka fito za ka sa kana shirin kayi wanka kenan sai ka ji wani ba shi da abin da zashi kwata kwata ba shi da komai sai ka dauki dinki sallah gaba ɗaya sai ka bashi sai ka dauki wankin jiya sai ka saka tafi za mu iya wannan wannan shine insha Allah za ku iya za a iya insha Allah akwai wanda za su iya akwai wanda za su iya to ina so in kwatanta mana ne cewa irin wannan halin shine halin sahabbai a kowane lokaci shi yasa babban abin da zaka kalla akwai wani hadisi wacce nan manzo Allah sauke tambayar sahabbai wane ne ya fi son ko in ce ya ce musu wace dukiya kuka fi so taku ko kota magada kowa sai ce ai kowa fi son dukiyarsa sai ce to dukiyarku ita ce wadda kuka ba wasu ita ce za ku ga tabbas amfaninta a lahira an nuna muku gashi nan za ku ga sakamakonta amma wanda kuka bari ta magada ce ba kusan ma mai magadan za su da ita ba yanzu mafi yawan mutane tsoron talauci akan ƴaƴansu shi hana su taimakawa wasu ya tara ya tara ya tara wani shi bai ci ba a gidansa ba a ci abu mai kirki ba bai ci ya koshi ba bai ci mai amfanar da jikinsa ba iyalinsa ma ba su ci sun koshi ba gashi kuma an mallaki dukiyar amma ana ta tara kuɗi ana tara kuɗi inda za ka tambaye shi wai baba mai zai faru ne bayan ka rasu wannan dukiya mai za a yi matuƙa fa shi ne a ɗauki sai a zo a raba gado raba gadon nan da za a yi ba lalle 'ya'yan nan su yi amfani da dukiyar nan irin yadda shi yake da hankali ya gano ba ko ba haka ba ne don haka babban abin da za ka mallaka a wurin ubangiji don tashin alƙiyama wallahi shi ne wannan abin da ka miƙa wa wasu ka taimaka musu da shi Allah ya taimake mu wannan aya ita ce sababinta yasa Ibnu Umar kullum ya duba wani abu shi in yana da ya mallaki wani abu in dai abin ya burge shi ya bashi awa to take sai ya ɗauka ya bada shi shi kawai abu mizaninsa kenan in dai abin ya bashi sha'awa ya ji yana so to a lokacin zai ɗauka sai ya miƙa ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu wannan yana nuna mana su waye sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin yadda suka ɗauki musulunci a zuciyarsu Allah muke roƙo ya ba mu ikon ko ba mu yi irin yadda suke ba mu kamanta gurgudan abin da za mu iya Allah ta muke mu je mu karanta abin da Malam Sa'idi ya ambata Malam Sa'idi ce hadha hafzun min Allah wannan kwadaitarwa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala ala al-infaqi fi turqi al-khayrati akan kashe dukiya akan hanyoyi na alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana daga cikin fa'idar taimakon mutane fa sababi ne na shiga aljanna Allah ya gaya mana a cikin alqur'ani wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الله يسي كوي غغاوا كوي تسيري زوا غا غفرا daga ubangijin wata irin gafara ce ita ma aka yi mata tankiri da nakira munawwala wata irin gafara za ku samu daga ubangijinku sannan wajannatin wa ko wajannatin arduha samawati wal ard da gidan aljanna ko san fadin gidan aljanna arduha fadin gidan shine as samawati wal ard sammai da ƙasa sammai gaba ɗaya bakwai fadin su duk gidanka ne na aljanna wal ard al ard ma ana nufin al ardin gidaje ƙasa inda ƙasa ita ma adadin ta nawa ne in kai darakat nawa ne bakwai wa min al-ard mithluhunna kamar da Allah ya faɗa a suratul talaq wani ya nuna mana ƙasa yadda sama take bakwai haka ƙasa ma take bakwai to gidan mutum daya a aljanna gidanka na aljanna faɗinsa kenan Allah da yalwa yake da dukiya yake da wadata yake kuma duka baya jin komai ya dauka ya sa ku ba fita har abada a ji dadi yanzu Allah a zo a ce birnin kudu duk taka ce kowanne gida naka ne duk a fita a bar maka kowa ya fita kai kadai ka ji dadinka daga kai sai mata da za a baka ba haihuwa ba haila ba komai ku ji dadinku ku ta yawo a ciki ga koromu a ciki duk dadi ba ku gani gudun irin wannan gidajen wannan namu ba gidaje irin na aljanna ina nufin fadin kawai nake zance a ce an baka ya zaka ji to ballantana a ce maka Najeriya baki daya Afirka baki daya duniya baki daya ba iya duniyar ba kuma sammai da ƙasa duka a ce fadin wurinka ne aunin kai kanka ka tattauna ma a me zaka rika yawo ko to dai daga cikin sababin da zai sa ka samu wannan gidan shine ga sifar alladhina yunfiquna wadanda suke kashe dukiyar su fis sarra'i a halin zaman lafiya kwanciyar hankali jin dadi wadarra'i da halin kunci da tsanani in dai suna da shi to a halin yalwa su bayar a halin talauci ma su bayar shine abin da ake nufi kai mai dukiya ne ka bayar matalauci ne ma ka bayar kaga abin Allah yana noman me abin da zai cece mu ne wanda zai mana amfani ran tashin alkiyama dan haka karka kalli talaucinka ko mai kankantar abu yanzu shi yasa malami suke cewa ladan da mutum zai samu in ya taimaka ma wani ya tafawatu ba yawan dukiyar bane ba karancin ta bane abin da ke cikin zuciyar ne wani mai dukiya ne mai yawa idan mutum yana da ita da yawa ba zai ji komai a jikinsa ba dan ya dauke abinda kai a wurinka ya ishe ka ma gama talauci har abada ko ba haka ba in ya dauka ya bar shi ba zai ji komai ba ma ya dauka ya bar amma kai fa da kake ka mallaki dan kadan yanzu a ce kawaye gari ba ka da komai sai naira 100 kacal naira 100 babu a banki babu a gida ba komai banda wannan ba ka da komai to abinda za ka yi ka raba ta gida biyu ka bai wani rabi ku raba 50-50 za a yi yana da nauyi a zuciyarka ko to ladan da za ka samu sai ya fi na biloniya da zai dauki biliyan-biliyan masu yawa ya ba wa mutane saboda kai ana kallon zuciyar ne gwargwadon irin abin da kai dinnan na kokarin wannan abin shi kake so sai ka dauka ka bayar to ladan da zaka samu zai fi wanda wancan shi zai yana ga kamar wani abu ne da ya gama da shi ba zai mai masa tasiri a cikin jarinsa ba to amma shine abin da zai baka mamaki a ce duk da haka sai ka samu manyan masu kuɗi kuma suna ruwa ana samu ko ba a samu wani yana ganin ya taimaka wa talaka wannan wani abu ne kamar zai rage masa dukiya ana zuwa an ce ya kawo taimako za a gina masallaci sai hankalinsa ya tashi sai samu damuwa yana daukar in ya bada kuɗi malaman addini zuwa za su cinye masa me za a cinye maka me ake da shi da za a cinye ya kamata mutum yayi abu domin Allah sai kaga kuma da auren yarsa da menene an tafi an kashe abin da ya fi zai gina maka masallatai 10 ko ba haka rayuwar mutane suke ba wanda da mutum zai wa kansa ba wancan din ma akwai lada a wurin yarka ka kashe ba haka ake cewa ba wani abu mutum da wajibin ka ne yauwa amma wannan din shi ma da zaka samu lada Allah zai aje maka shi a lahira ba karamin abu bane kuma musamman mutane suna tsananin bukata wannan dai fiqhu ne da yake bukatar ya zama cewa an yi wani darasi na musamman a kansa a ilmantar da mutane abin da yake alaka da wato yadda mutane za su yi amfani da dukiyar su muna bukatar a yi mana lekcoci da darussa ga masu kuɗi da marasa kuɗi duka yadda za mu yi amfani da dukiya don akwai tafawuti sosai wajen yadda mutane suke amfani da ita din Allah subhanahu wa ta'ala dai kyauta mana fa qala Allah madauki ce lan tanalu ay tudriku wa tablughu al birra alladhi huwa kullu khairin min anwa'i ta'ati وأنواع المثوبات الموصل لصاحبه إلى الجنة بذاكو رسكيتين لن تدركو بذاكو كيغا بذاكو كما إساء زواغا البر سام بر قاشنا سيفا صراحة الذي هو كل خير شين دكوان الهير من أنواع الطاعات ننوء إيدا بند بنا أيكين داء وأنواع المثوبات ننوء إيدا بند بنا هنيوين سام اللادة almusili li sahibihi ila aljannati wanda zai kai dan uwansa ma'abucinsa zuwa aljanna ku duba ku ga yadda sa'adi ya mana tafsirin duk abin da na gaya mana abin da aka rubuto daga salaf din aljanna din abin da aka rubuto alkhairul kathir din duk ya hada mana shi an shi yasa na gaya mana malamin nan ba karamin malami bane wajen fahimtar alqur'ani kuma koda mai kawo mana hadisi yace haddathana wani ya karanto wadannan din ya kulle mana su ya takaita mana su ana ma'ana duk wani aikin alheri na dada duk kofar samun lada wanda zai kai ka aljanna to shine ake nufi da birri to ba za ku samu wannan birrin ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kun ciyar ko sai kun bayar kun kashe daga abin da kuke so ai min amwalikum annafisa daga dukiyoyinku waɗanda suke masu daraja shine annafisa masu daraja allati tuhibbuha nufusukum waɗanda rayukanku suke so fa innakum idza qaddamtum mahabbatallah in kuka gabatar da san Allah ala mahabbatil amwali akan san dukiyarku fa badaltumuha fi mardatihi kuka bada dukiyoyin naku cikin abin da Allah madauki zai yarda da su zai yarda da ku sakamakon sa dalla zalik wannan yana nuni ala imanikum as-sadiq akan imaninku na gaskiya cewa ku masu imani ne na gaskiya wa birri qulubikum da kuma cewa akwai alheri a zukatanku wa yaqini taqwakum da kuma yaqini wajen bin ku ga dokokin Allah subhanahu wata'ala cewa da gaske kuke addini ku duba da irin wannan misalai da muka bayar na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda suke irin wannan in ka biyo fa wannan labaran ba sa tsayawa ka dauko tarihi zamanin tabi'ai irin wannan zaka samu zamanin atba'u tabi'in manyan malaman mu da sauransu duk zaka ga irin wannan abu zaka ba su damu da me suke kashewa ba Abdullahi ibn Mubarak wata rana ya tafi wani gari sai je prison je gidan yaji sai ga mutane da yawa daga ciki akwai wani saurayi sai ya tambaya shi wannan me ya shigo da shi saurayi mai alamar addini da sauransu dalibin ilimi sai ce ai a bashi ne ya kawo shi sai ya tafi ya shuru bai ce komai ba sai ya aiko da kuɗi mai yawa aka biya a madadin wannan kuma dan kada ya sani ne ya tafi din bai yi a lokacin ba kuma garinsu ɗaya bai sani ba sai da suna komawa hanya sai yake ba shi labari kai kuma ya faru sai ce ai wani bawan Allah ne kaza da kaza ya taimaka ya kaza bai gaya masa cewa shi ba ne har suka dawo garinsu ba abin da ya dame su ba so suke a faɗa sun yi kaza ba a su dai sun yi domin Allah Allah suke hangen cewa zai ba su sakamako mai kyau in mutum wallahi ya kai wannan matsayi na imani da yaqini a zuciyarsa irin yadda waɗannan bayin Allah su shi yasa fa kullum muke cewa mu fa ba za mu kai su ba in muna cewa kullum salafiyyan nan salafiyyan to ba ta baki bace magana ce ta aiki eh magana ce ta aiki yadda suka yi din nan mu yi kokari mu kamanta kuma karfin imaninka ne zai sa ai kai wancan din baka damu ba yanzu wannan irin imani ne zai kai a ce mutum zai har zai iya kiran wani dan uwansa ya raba dukiyarsa duka ya ce gashi je kai jari ba haka mutanen Madina suka yi wa muhajirun ba waye in ba imani ba mai karfi waye zai iya wannan mu yanzu ka bada taimako gidanka ma ka ba wajen can wai ka bayar a waje ba gidanka ka taimaka gidanka a ji dadi wani ba zai ba yanzu ina mutum da yake matukar ruwa irin mutum da yake mai iyalinsa ruwa yau matanka dai da ka auro mace ka zo kai mata ruwa wani suto ne da shi a gidan ba mai bude shi sai shi duk wanda ya bude kuma ya shiga uku kullum sai an auna abinda za a ci na ranar in ya ce kwano ɗaya za a ci na shinkafa a kwana uku to in ku suka kara sun shiga uku ya ɗauko wannan ya bayar ya ce kaza da kaza kullum minutely yake following yake bin mai aka kashe kullum kuɗin magi da gishiri dan canji da zai hawo ba zai yafe matarsa ba wannan ba haka yake kamata mu riƙe yi wallahi da Allah haka yake mana mu'amala da mun shiga uku ya kamata mu mun sassauta mu bi a hankali in Allah ya hore mana a samu a ji daɗi ba cewa akai kai almubazzaranci ba amma mutum a ce a rayuwarsa gaba ɗaya ta azabtar da danginsa da ƴaƴansa da matansa to ballantana a ce ya fito kuma ya gina masallaci ya gina makaranta ya taimaka wa marayu sai ga kamar wani bakon abu ne wanda shi ba zai iya shi ba irin wannan ayoyi mu rika karanta su kuma mu rika jin sira shi yasa yake da fa'ida mutum ya rika karanta labaran waɗancan bayin Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karanta littafai masu daɗin karantawa irin su sirar alamin nubala wanda kullum nake gaya mana zaka ji daɗin yadda rayuwar magabatan nan take kuma ka ga yadda gurgudun hali zaka iya koyi da su. Allah ya taimake mu akan koyi gurgudun hali. Sai ce fa yadkhulu fi dhalika infaqu nafa'isil amwal, daga cikin abin da zai shiga wannan shine bada dukiyoyi masu daraja. Wal infaqu fi hali hajati al-munfiqi ila ma anfaqahu, da kuma bayarwa a cikin halin da shi mai bayarwar yafi bukata, a lokacin da kafi bukata. Wannan shine ma'anan ala hubbihi. Ai mun yayi wannan misali kowa fahimce shi. A lokacin da kafi tsananin bukata sai ka dauka ka bayar. Kamar da muka bada misali ne da abincin bude bakin ka ka dauka ka ba wani, yace an gama kawowa kana dan sawa ka dan sai ka dauka, da farfesin da menene duk ka ba wani almajirai, ko ka dauki rigar ka ta sallah da kayan ka na sallah ka mika wani. Wannan dai aikotance ne dai. Yawa, wani zai ce abin yayi girma da yawa, to amma hakan dai, to in ma ba hakan ba, a cikin kayan ka da kake sawa wanda kafi so haka baka dade dinkawa ba, in ka dauka ka bada shi yafi lada akan ka bada wanda ka gama sawa. Wannan shine dai kwatancen da misalan. Allah ya sa mu gane. Sai ce wal infaq fi hali sihhati, da kuma bada dukiya a halin lafiya shi ma yafi da ka bayar a halin rashin lafiya. Dan kuma halin rashin lafiya ai hali ne na tsammanin rayuwa ta zo karshe, ko sai to bari dai mu rubu da waɗannan abubuwan kada. To ba haka ake so, ka bayar a lokacin da kai ma kana sa ran gobe ma za ka rayu, kai ma za ka amfana da shi. To shine ma'ana. Sai ce wadallatil ayatu, wannan aya ta yi nuni annal abda, cewa bawa bihasabi infaqihi lil mahbubat yakunu birruhu, birrinsa da'arsa alherinsa samun ladansa cikakke yana samuwa ne gwargwadon yadda yake bada almahbubat, abubuwan da yake so. Kana bada abin da kake so, to birrinka yafi cika. Ma'ana kenan kun ga birrin ashe laysa darajatan wahida, ko ba daraja ɗaya bace, shi ma ya tafawatu kama annal iman yazidu wa yanqus. Gwargwadon abin da ka bayar wanda kake so, to gwargwadon abin da za ka samu na lada. In ku ka bada wanda ba ka so, to shi ma ƙasa-ƙasa da haka abin da za ka samu ƙasa da wanda ya bada abin da yake so. Wa annahu yanqusu min birrihi bihasabi ma naqasa min dalika, shikenan gashi ne abin da na faɗa. Ma'ana birrinsa zai ragu gwargwadon abin da ya ragu na wancan abin. Ma'ana in ya bada abin da baya so, to ba zai samu lada da yawa irin yadda in ya bada abin da yafi so ba. Duk dai wannan maimaitawa muke. Sai ce walamma kana al-infaqu ala ayyi wajhin kana musaban alayhi al-abd, yayin da ita dai dukiya ka dauka ka bada ita ko ma ta wace irin fuska ce, mutum za a bashi lada akai. To tunda ku haka ne, sawa'un kana qalilan aw kathiran, da yawa ne ko kadan, mahbuban lin nafsi am la, abu ne da rai yake so ko baya so. Wa kana qawluhu, kuma fadin Allah madauki da yace lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun mimma yuhimu, wannan abun yana ihamin zai iya shigan mana da wani tunanin anna infaqa hadha, cewa ciyar da wannan ghayru hadha almuqayyad ghayru nafi, ma'ana idan mutun ya bada wanda ba wannan kaidin da aka sa mana ba wanda baya so, kamar ghayru nafi in bashi da amfani, yayin da mutun zai samu irin wannan tunanin a zuciyarsa ihtaraza ta'ala, to sai Allah ya zo ya bambance mana an hadha alwahmi, ya kawar da mu daga wannan tunanin wanda da rudan ne zai iya shiga. Bi qaulihi sai ce wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim. Kun gane nan can nan, ma'ana idan an bar mu kawai an ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sai aka shiru, to da shikenan menene zai shiga kanmu? Za mu yi tunanin ashe kwata-kwata ba za mu samu cikakken lada ba, sai ran da muka bada abin da muke so, ran da muka bada abin da ba ma so, shikenan Allah ba zai karba ba. Haka za mu yi tsammani ko? To dan a kawar da wannan shine sai Allah madauki ya ce wa ma tunfiqu min shay'in, kun gane min shay'in qalilan aw kathiran, to shine abin. Dan haka sai ce fa inna Allah bihi alim, Allah madauki yana sane da shi, ma'ana zai ba shi. Yasa malamai suka magana akan wancan min nan bayaniya. Kun ga wa ma tunfiqu ma dinnan shartiyya ce, abun malaman larabci ko suna cewa shartiyya ce. Wa ma tunfiqu, duk abinda kuka bayar min shay'in, to min dinnan kuma bayaniya ce li ma ash-shartiyya, ita ma ash-shartiyya akwai umumi a cikin ta min shay'in dinnan shi kansa akwai umumi shi yasa malamai suka ce min dinnan bayanin ne lil umumi bil umumi tana umumi ne yazo yana bayanin wani umumi din ma'ana tunda dama can an gaya mana duk abin da kuka ciyar ko menene kuka ba da taimakon sa komai kankanta sa komai yawan sa to Allah yana sane da shi wannan ya nuna ashe kenan karamin in ka bayar ko kadan din in ka bayar ko wanda baka so din in ka bayar to duka za a baka lada akai tunda dai Allah yana sane da shi to ma'ana ba za ka fadi kasa banza ba ko me ka bayar za ka samu insha Allah wannan duka yana cikin tausayi da rahmar Allah subhanahu wataala saboda kuma har yanzu muna koyon wani abu anan umumat a koyaushe da itlaqat a saki abu ba kaidi yana cikin abubuwan da yakan hana mutane ko yakan sa mutane a cikin kunci da an bar mu a wancan umumi da mun shiga cikin wani kunci sai mu tsammanin Allah abinda zan bayar ma komai kankanta sa Allah baya so sai yazo yace a'a ba haka ba komai kankantar abinda ka bayar komai girman sa in dai sunan sa shay'in inda shay'in nan kun ga na kira ce ko fi siyaqi sharti da haka takunu am da haka tayi umumi umumi ne kuma sannan yazo idan ya fassara mana ma din canta shartiyya don haka umumi ya fassara umumi dan ya nuna mana cewa komai kankantar abin da ka bayar komai yawan sa to Allah yana sane da shi tunda ku haka ne ashe ba sai iya abin da kake so in ka bayar shine za a baka lada ba ko wanda baka so in ka bayar za a baka lada don haka rigarka da ta yage da kake so ka rabu da ita da Allah karka je ka kaita bola ka samu wani mai bukatar ya sa sai ka bashi ya sa insha Allah akwai lada a ciki kun fahimci misalin haka yau to sai ke cewa ai kun gane larabcin dai wannan wurin ko wannan dogon zancen wallan ma kana lil infaqu ala ayyi wajhin kana mufaban alayhi al-abd sawa'un kana qalilan aw kathiran mahbuban lin nafsi amla wa kana qawluhu lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun mimma yuhimu anna infaqa ghayri hadha al-muqayyad ghayru nafi'in ihtaraza ta'ala masu littafi nake faɗa kun gane ya dai larabcin kun yake to Allah mu dauke sai ya shigo da abin da zai kawar mana wannan abu sai ya ce wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim ay fala yudayyiq alaykum Allah ba zai kuntata muku ba ay bal yusibukum alayhi Allah zai ba ku lada akai ala hasabi niyyatikum gurgudan niyyarku wa naf'ihi gurgudan amfani wannan kuma kuma ta baya sha nana ta mana wannan cewa taimakon dukiya yana bambanta wajen ladansa gwargwadon niyya da kuma gwargwadon amfani ko in niyyarka akwai ikhlasi to komai kankantar abin da ka bayar sai ka fi samun lada kamar misalin da na bayar da su haka nan kuma amfani in ka je ka taimakawa mutanen da suka fi bukata sai ka fi samun lada fiye da ka je ka ba mutanen da ba su da bukata in ka je wani garin da suke da wadata sosai ka je kana ta ba da abinci wanda su kowane gida ma akwai abinci suna da shi sai ka ga ladan da zaka samu ba zai kai a ce ka tafi garin talakawa ka ba su ba wanda abin da komai ka ba su halai-halai za a karbe shi Allah subhanahu wataala ya ce miki to wannan kenan dangane da abin da ya shafi wannan aya saboda lokaci ba zai isa mu shiga kullu ta'ami ba akwai dogon zance mu ji fa'idoji na wannan aya da muka karanta insha Allah akwai abubuwa da kamar guda shida muka samu dama muka bi wasu sun riga sun shigo a cikin darasin amma dai tambihi ne ake daga cikin fa'idojin al-hasu 'ala al-infaq mimma yuhibbu al-insan kai kwadaitarwa akan mutum ya bada dukiya na gaya mana dai me ake nufi da infaqi ba ciyarwa kawai ba ko ma'ana kashe dukiya da bada ita cikin abin da mutum yake so har yanzu kuma har yanzu akwai abin da ya shafi cewa infaqi mimma yuhibbu nailul birri alladhi yatlubuhu kullu insan ta hanyar sa ne mutum zai samu alherin da kowa ke so ai kowa na son alheri to dai ina zaka samu alheri ka dauki abin da kafi so ka bada shi shi yasa wasu bayin Allah ba musulmi ba suka karanta irin waɗannan ai suka ce gaskiya addinin ne ya dauki irin wannan karantarwar dole ne ya zama yafi kowane addini adalci in kullum ana encouraging ɗinka ka taimaka wa ɗan uwanka daban yake da addini da kullum ana koya maka rowa kuma ana sa maka gaba amma addinin musulunci kullum so ake ka ji ɗan uwanka ne kuma kar a bar kowa cikin wahala
yanzu irin yadda mutane da yawa yanzu a zamanin yanzu material rayuwar nan ta yi mana tasiri galibin mutane kowa shi yake rayuwarsa shi kadai dan uwa bai sani da dan uwansa yake ba ba ya tambaye sa me ake ciki ya kaza da kaza a taimaka akwai bukatar mu rikan irin wannan abu makoci ka rike tambayar makocinka yau me ake ciki ne mun ji kaza ya faru mun ji ka samu karuwa to ya abubuwa suka gudana kar akwai wanda duk yadda kuke da shi ba zai roke ka ba dabi'a ce dabi'a ce ba zai roke ka ba amma ka rika lura da halin sa shi yasa ake son dama ai mu rika mu'amala da junan mu in ka ware kowa na cikin gidansa daga shi sai ɗayansa sai matansa sai talabijin ko ba haka irin wannan rayuwar ita muke yanzu sai yanzu waya ba abin da ya dame shi ba shi da aboki bai san kowa ba sai ka ga mutum a makotaka a masallaci guda kuke sallah wani bai san wani ba iya sallar za a yi wani kowa ya tafi wannan a ina yake aiki me yake yi duk wani bai sani wannan abun ba shi da amfani alhamdulillah mu nan har yanzu da guntun wannan abun tunda ba irin manyan birane ake sosai ba akwai kusancin dai har yanzu yana wata rana babban malaminmu malam Abdul Muhsin Al-Badr a Madina ake ba mu labarin wata dabara da ya a unguwarsu akwai unguwa jikin jami'ar Madina ana ce mata Faisaliya a nan yake gidansa to saboda rayuwar yadda suke wannan da gidansa da maunin da gidansa ba sai ka zauna da makoci ku shekara biyar baka gan shi ba shekara biyar tun safe ya fita shi tun da asuba aikinsa yake kai kuma sai wajen tara za ka fito ko nawa za ku kullum ba ku haɗu ba wuce'en ya tafi ƙauyensu tun da nan dama garin babban gari ne to sai malamin ya tsara wani abu aka nemo masa sunayen duk mutanen unguwar aka tsara masa aka rubuta mafi kusa dai kuma kowa da wayarsa to sai ya ɗau wayar wani sai ya buga masa ya ce da Allah yau a gobe da yamma ka zama kana gida mu mutanen unguwar nan za mu zo gidanka za mu ɗan tattauna shayi kawai za ka yi ba abinci kar mu ɗora maka wata wahala shayi dai na yamma bayan la'asar to da haka yaka zagaye duk mutanen unguwar kowa an san shi ta irin wannan alaƙa sai zama cewa a ni ban sani ba shi wani auri kaza yake aiki wani auri kaza yake wani kusa da mu ma yake ban sani ba dan haka kullun dan adam ba yadda za dan adam fa zauna shi kadai to muna buƙatar juna mu rika watsar da junan mu ba ma taimakon juna gaskiya wannan ba ya taimakawa ya kamata mu shiga rayuwar ƴan uwan mu mu ji me ake ciki ka zo cikin jama'a ka zauna ga gidanka ga gidansu ka ji me yake faruwa ka taimaka wanda zaka iya taimakawa wanda baka iya taimakawa baka sa shi gaba ka sa kofar wani ya taimaka masa amma a zauna kowa na gudun dan uwansa wani bai san ma a garin su ma wani ba a san shi ba ko ba haka muke ba yanzu baya zuwa ba abin da ya hada shi da garin sai daurin aure ko mutuwa shikenan wannan zai sa mutane ba su damu da mutane ba dan haka ya kamata a zauna a lura da halin da mutane suke ciki a taimaka musu shine abin da yafi alheri abu na biyu isbatul asbabi tabbatar da sabubba cewa ashe dai sababi da gaske ne ba kawai dogaro ga Allah da abin da ya hukunta na kaddara ba akwai kaddara daban akwai sababi sababi yana tafe da kaddara baya fita daga tsarin kaddara amma kuma kowanne abu Allah ya sanya masa sababinsa shi abin da aka kaddara din ba zai samu ba sai da sababinsa kun ga cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu kuna san aljan kuna san alheri kuna san birri to ga sababi an sa masa kun fahimci wannan abu ashe an yi rabtin mu an hada mu da sababi cikin abubuwan da za mu aikata annahu kullama anfaqa al-insanu mimma huwa ahabbu ilay kana aktsara libirrihi wannan yana mana cewa gurgudan abinda ka bayar daga cikin abinda ka fi so to yafi yawaita alherin da zaka samu wadhalika li anna min qawaidil usul ana cikin ka'idoji na asalin addini annama ulliqa bi wasfin fa innahu yazdadu wa yanqusu bi hasabi dhalika alwasf ka'ida ce cewa duk abinda aka rataya shi da wata sifa to wannan abun yana karuwa ne yana raguwa gurgudan wannan sifa din in akwai ta da yawa sai ka samu in ta karanta to sai ka rasa kun fahimci abin kamar yadda muka faɗa imani yana karuwa yana raguwa aiko gurgudan yawan aikinka gurgudan imaninka zai karu to haka nan wannan samun cikakken lada na bada dukiya ta ina yake samuwa in ka bada abin da kafi so ladan ka yafi yawa to in ka bada abin da baka so kana da lada amma ba zai kai wancin ba kaga kenan yazidu wayan kusun nan akan wannan string din yake tafiya abu na hudu umumu ilmillah ilimin Allah subhanahu wataala ya game kowanne abu tunda kun gane yace wa ma tunfiqu min shay'in babu abin da za ku ciyar na wani abu komai kankantarsa allura in wani ba shi da ita da zai dinke rigarsa da take ce in yana so ya dinke patin ta ya rasa yadda zai ka dauki wannan allura ka ba shi kyauta la'alla baka da wata banda ita baka da kudin da zaka sayan wata to wannan ladan da zaka samu saboda abin da ke zuciyarka na niyyarka taimaka kuma sannan kana santa sai ka samu babban ladan da wani mai dukiya da yawa ba zai samu wannan abu mun bincike wannan abu sannan na biyar ko shida isbatul jaza'i tabbatar da sakamako ma'ana lalle a shari'a wajibi mutum ya yadda cewa akwai sakamako Allah na bada sakamako akan ayyuka wa anna kullu insanin sayujaza bi amali cewa duk dan adam Allah zai bashi sakamakon aikinsa don haka karkare ni abin da kai wa wani komai kankantarsa in ka taimaka wa wani ran tashin alkiyama za ka ga alamarsa yanzu me yasa manzo Allah sai ya ga mana fa ran tashin alkiyama kun ga dai azabar da mutane za su zo ciki da zafi da menene da tsanani za a zo gaban Ubangiji to Allah yana sanya sadakar da kake bayarwa a duniya za ta zama maka inuwa kamar bishiya sadakarka ita za ta zama maka inuwa ranar tashin alkiyama a ciki za ka tsaya wasu suna fama da rana kai kana cikin wannan sadaka cikin wannan inuwa wanda sakamakonta sadakar da ka bayar ne a duniya za ka kar'ai wasa da abin da ya shafi taimakon yan uwa jawazu infaqil mar'i jami'a malihi halaccin mutum ya bada dukiyarsa baki ɗaya wannan an halatto an hararo wannan ma'anan ne daga wannan min din idan lil jinsi ce ana nufin mutum ya bada dukiyarsa baki ɗaya wannan kuma mun yi magana ko da maganganun malamai akan shin za a iya haka ko ba za a iya haka ba Allah muke roƙo ya sa mana tausayin junanmu Allah ya taimaki shugabanninmu ya ƙara musu tausayi Allah ya taimaki shugabanninmu har yanzu wajen maganin matsalolin da al'umma suke ciki Allah kimsa musu ya ƙara musu basira ya basu mashawarta na ƙwarai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare su daga dukkan sharri Allah ya taimaki masu kuɗinmu Allah ya ƙara musu albarka a kuɗinsu da dukiyarsu duk wani ɗan kasuwa muna roƙon Allah duk musulmi ɗan kasuwa Allah ya taimake shi akan kasuwancinsa Allah kuma ya bashi tausayin taimakawa ƴan uwansa halin da al'umma suke ciki na kunci muna roƙon Allah madauki ya kawo mana tallafi ya yi mana maganin abin Allah kuma ya sa mana wannan damuna ta zama mai albarkar da ba za mu nadama ba a bayanta Allah ya hore mana abin da za a ci kowa da ke da wani abu da ya dame shi a zuciyarsa dangane da kuncin wannan rayuwa ya Allah muna roƙon ka kai mana maganinsa Allah kuma ka yassare mana ka maida mu kan hanya daidai mai maka da'a kuma ka samu aljanna wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk muna da tsare da dandamalin da tsare da mu kuyi